Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da download da kuma niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na samun maslaha da kyakkyawar fahimtar juna da zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma abokan zamansu. Za mu kawo muku rahoto daga jihar Taraba kan jerin hare-hare da aka kai cikin mako guda da ya sanadiyar rasa matsugunan kimanin mutane 8,000. Sai kuma rahoto na musamman da wakilin mu a birnin Kwanni ya hada kan zaman doya da manja da ake samu tsakanin manoma da makiyaya waɗansu sassan jamhuriyar Nijar. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-0-5-6-5-5. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Yanke hukuncin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na ƙara tsahon hutunsa a London, inda yake karɓar magani zuwa kusan makonni uku da suka wuce, ya ƙara ingiza wutar cece-kucen da ake yi da kuma nuna damuwa a cikin ƙasar. Shugaban ɗan shekara 74 ya bar Najeriya a ranar 19 ga watan Janairu domin zuwa asibiti a duba lafiyarsa da ba a bayyana ainihin abin da ke damunsa ba. Amma jami'an gwamnati sun bayyana cewa babu wani abu bane na azu a gani, ba tare da sun bayyana hakikanin menene ba. A yau Laraba, ministan yada labarai Lai Muhammad ya ce, shugaban ƙasar ba asibiti yake ba, inda ya ce, ina tabbatar muku da cewa shugaban ƙasa yana nan cikin ƙoshin lafiya, kuma baya cikin haɗari, kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a Abuja. Muƙaddashi kuma mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo ya ƙara jaddada makalaman minista inda ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi magana da shugaban ƙasa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Amma duk da haka, jawabin bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba tun bayan da ya karɓi mulki, wannan shiri karo na biyu da shugaba Buhari yake tafiya ƙasar waje domin neman magani. ‘Yan majalisar ƙasar Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa a yau Laraba, inda suka zaɓi tsohon firaminista mai shaidar ɗan ƙasashe biyu, wato Amurka da Somaliya. An bayyana Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, a matsayin wanda ya yi nasara bayan kaɗa ƙuri'a da 'yan majalisu suka yi a zagaye na biyu a Mogadishu. Farmajo ya lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kaɗa a karo na biyu, wanda ya baiwa shugaban da ke kan karaga a yanzu Hassan Sheikh Mahmud da kuma tsohon shugaban ƙasa Sheikh Sharif Ahmad tazara mai yawa. Mahmud ya amince da shan kaye bayan da aka kammala ƙidaya ƙuri'un, lamarin da ya sa taron mutane da ke wurin suka ɓarke da sowa a cikin babban filin jirgin saman Mogadishu. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa sashen Somaliya na murya Amurka cewa sowa da murna da aka yi hadda harbe-harben bindigogi ya ɓarke a kan tituna a cikin babban birnin na Somaliya. Nan take dai aka rantsar da sabon shugaban ƙasar, wanda ya sha alwashin samar da cikakken tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taimakawa talakawa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani kwamiti mai ɗauke da alƙalai uku a kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka da ke shiya ta tara na shirin yanke hukunci kan ko ya amince da hukuncin da wata ƙaramar kotu ta bayar na jingina umarnin shugaba Donald Trump na hana shigar 'yan wasu ƙasashe bakwai a cikin ƙasar ko kuma yi watsi da hukuncin. A cikin mambobin kwamitin alƙalan akwai ɗaya mai sassaucin ra'ayin mazan jiya da tsohon shugaban Republican ya naɗa a baya, da kuma mambobi biyu masu sassaucin ra'ayi da tsofaffin shugabannin jam'iyyar Democrat suka naɗa a baya. A ɗaya ɓangaren kuma a yau Larabar har ila yau, ake sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a domin tabbatar da Senator Jeff Sessions a matsayin sabon Attorney General da Trump ya zaɓa. Da yake 'yan jam'iyyar Republican ne yake da rinjaye a majalisar, suna buƙatar ƙanƙanin rinjaye ne domin tabbatar da Sessions a kan muƙaminsa. A baya, Sessions ya fuskanci kakkausar suka daga 'yan jam'iyyar Democrat, waɗanda suka ƙalubalanci tarihinsa kan shigar baƙi Amurka da kuma kare haƙoƙin bil'adama. 'Yan jam'iyyar ta Democrat har ila yau sun soki Sessions da cewa kusancinsa da Trump ya yi yawa, wanda hakan suka ce zai iya sawa ya ƙi bin doka domin ya faranta wa shugaba Trump. Wani alkali a Rasha ya yanke wa shugaban ‘yan adawa Alexei Navalny hukuncin je ka gyara halinka na tsawon shekaru biyar bayan da aka same shi da laifin yin almubazzaranci. Ana kuma tunanin hukuncin zai iya hana shi tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar Rasha. Sai dai Navalny ya ce zai kalubalanci hukuncin a kotun ɗaukaka ƙara, sannan zai kalubalanci shugaba Vladimir Putin idan har ya nemi a sake zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa. Dokar Rasha dai ta haramta wa duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi da ya hada da almubazzaranci tsayawa takarar wani mukami har na tsawon shekaru goma. Navalny ya fara samun karbuwa a Rasha tun bayan da ya fallasa almundahanar da ke faruwa a cikin ma'aikatan gwamnati. Shi ne kuma ya jagoranci zanga-zangar da aka yi a shekarun 2011 da kuma 2012 wadda aka gudanar domin nuna adawa a lokacin da Putin zai dawo neman mulkin shugabancin kasar ta Rasha.
Nazid Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. Bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Taraban Najeriya, inda waɗansu jerin hare-hare suka durkusar da waɗansu ƙauyuka. Wakilin mu Sanusi Adamu na ɗauke da cigaban rahoton.
Kimanin mutane 8,000 mafi yawansu yara da mata, harin da suka share kwanaki 8 ba kakkautawa ya yi sanadiyar rabawa da muhallansu da kona ƙauyuka 7 a ƙananan hukumomin Lau, Ardokola da Yoro da ke jihar Taraba. Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu ya jagoranci tawagar gwamnatin jiha da ta sashen tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya arewa maso gabashin Najeriya don kai ziyarar gani da ido a yankunan da abin ya shafa, lamarin da ya danganta da rashin haƙuri da juna.
Mun ga irin tahadin da aka yi gidaje da aka kokkoda, mun tabbatar cewa wannan abun din da ya faru aikin shedan ne kawai ya jawo wannan hakalin, in Allah ya yarda ba zai sake faruwa ba.
Halin da ake ciki yanzu a yankin ya jefa mazauna ƙauyukan da ke makwabtaka da zama cikin fargaba da zulumi, kamar yadda mazaunin Banda Ovinan ya shaida.
Sunana Dan Juma Bako, sai dai makwabtanmu da muke tare da su shine abun ya shafa, amma masalan mu kenan, bamu da zaman lafiya ne, dole mutum ya fargaba, dole.
Kiyaye aka ce da yawa daga cikin ku yanzu bakwa fara a gidajen ku a kwalle kwalle.
Haka ranka da haka wasu ma yashi da daren yayi haka nan muna yadi yara mun jama'a jakan gungu.
Shugaban sashin tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya arewa maso gabashin Najeriya Brigadier General Habila Vintanaba na daga cikin tawagar da suka zaga ƙauyukan da aka kona da kuma sansanonin yan gudun hijira. Ga kuma yadda hirar mu ta kasance.
Abinda muka gani lalle kan an yi kone-kone gidaje da yawa, kuma abun lalle ya bamu damuwa.
A to jami'an tsaron mu suna da jiragen yaki da masu sauka angulu da suke sintiri da me yasa ba a saka wayannan tarigan cewa wayannan da suke ta'addancin nan suna tafiya ne cikin kungiyoyi kaman su afkawa jama'a?
Ba za ka ce ba a aika ba, ai zana aika suna yaki lalle, amma ka san ta'addancin din kullun wurin da abun ya suke samun abun nan shine can gefin Isiru Borno Adamawa da Yobe nan Taraba namu da sauki. Saboda haka kowane lokaci ga wani lokaci in jiragen ma suna cikin sararin samaniya ba za ka gane ba, saboda haka ba wai ba a aika ba ana aika.
Alhaji Sahabi Jauro Bamuda shine shugaban kungiyar Miyati Allah ta jihar Taraba.
Duk lokacin da bafulata ne yace maka wai ne babban ne shugaban sa ne yace wai ne bari zai yi, abu ne abin da ke faruwa ba ne gazawa ba ne ga kungiya, abu ne wanda ya dauki salo da barka, amma maganar shugabanni mushin musu bari suna bari. Yau ne a sokane ka, gobe a sokane ka, jiya a sokane ka, kullum ana mishi shugaban sa su bari. To fa ka duba cewa akwai ranar da fa to za ka yi bungo.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Wakilin mu Haruna Mamman Bako kuma ya yi nazarin zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma a jamhuriyar Nijar, ga kuma rahoto da ya hada mana.
A kowace shekara lokutan bayan damana ko kuma a daidai lokacin bazara sukan kasance masu hatsarin gaske a jamhuriyar Nijar, inda ake huskantar arangama tsakanin makiyaya da manoma da zaran bisashen su makiyayan suka shiga cikin gonakan manoman kuma suka aikata ɓanna, abinda ke haddasa rashe-rashen rayuka. Wannan shi yasa na zagaye karkarar birnin Kwanni domin jin ta bakin ɓangarorin guda biyu akan yadda ya kamata a kiyaye waɗannan faɗace-faɗace da hasarar rayuka. Kuma a cewar wani makiyayi jamari, hukuma ya kamata ta tsawata.
Muna kuka da wannan hukuma don Allah ta ƙara ikon ga da an kasa dai, har yanzu dai suwa nasu kokari amma su ƙara yi, da saboda abu in ba a tsawata kinan an kace kowa sai an bashi wanda shi ka so, kinan kasa ba ta zama laya. Ko mu kankan makiyayi in ba a yi muna tsanani kinan abun bai ita yadi. to shi ko manomi shi ko sa a tunka to abin ka in ya kai kai ku ga kai yin fakon kace fitina zaka bida ka dai abin ka in ya kai kai goma kai ta tare naka kai ku har manomi shi igina shi a wani shi dana ku ta hukuma dai ta kara dai matsaya ga wannan iko da an kai a sa iko cikin karkara gaskiya ne ba lahina ba da saboda nan iko ya kusa ba wani kai makayin kana ganin iko baka da fari kiga banna ko kai go manomin ka ga iko baka farin tadda fitina kace fada zakai shine muka so ga wannan abu don Allah hukuma kara dai sa'a na ta hannu
haka ma a bangaren kungiyoyin makiyaya ana fatan zamnawa lafiya tsakanin manoma da makiyayan inji Alhaji Umaru Janyo na kungiyar Kautul Haure mai kula da bunƙasa kiyo a cikin karkarar jangoriyar Niger
wanda an ga ce abu guda ne to ya kamata kuma a bi ta hannun musulunci din nan da an ga ce abu guda ne da zama tare a bi komai da sulhun din shi wanda ya kamata a kai da rayuwa daidai saboda ku ne suya da lahi macin mu makiyaya da macin mu manoma
a bangaren manoma abinda ake so makiyaya su rinka yin nesa da gonakai a duk lokacin da suka fito tare da dabbobin su inji Kasimu wani manomi
abinda muka so ga mai banta su sa bakunan su tsawa ta hilla ni su ka kayan manoma mu dai ba mu san hada kawo yanzu in mun ga makiyaya ni yana muka mu zo mu hada mu hukuma mai wajen mai gari shi wajen sarki a tafi yan banga da abu a kama su.
Shi ko mun kai lasarka shugaban gundumar birnin Kwanni yana cewa hukumomi na nasu kokari domin hana dukkan abukuwar wata hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya.
Saboda in an samu matsala sai a gani da gogawa mutane su zo bariki ko su zo wajen sarki a ce mishi a cikin wani gari bisa shi sun shiga cikin gonaki ya kamata a gogota a zo. In mun ji labari sai mu tura sekirite FDS ta yi su gyara tsakanin su in ba samu gyara ba a kawo su nan mu ne za mu ke kula da wannan zanki.
Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka domin ƙara samun fahimtar juna da kyakkyawar cuɗanya da tsakanin makiyaya da manoma kafin buɗe layuka domin ba ku wannan dama bari ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka bayyana, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata dauka domin samu maslaha da kyakkyawar fahimtar juna da zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya. Kai tsaye muna tare da wani a jihar Yobe. Wake Bisalayi.
Kana kira magana da Isa mai gari ne na Rigan Fulani a garin Patisto.
To malam Isa.
To alhamdulillahi, abin da yake kawowa rigima tsakanin makiyaya da manoma, a zahirin gaskiya akan bar burtali to manoma gaskiya.
Malam Isa, kana bisa layi?
Hello, ina ji.
Yawa, yana yi yana cicije, wato bismillah.
Makiyaya abin da yake faruwa shine cin burtali ne na manoma shi yake kawowa haka. Makiyaya ne suke, su manoma ne suke cin burtali, shine yake kawo rigima tsakanin makiyaya da manoma.
To ya za a shawo kan wannan matsala?
Shawowa kai kawai shine su makiyaya su kula da burtali da aka bar musu, kuma manoma kar su ci burtali, shine zaman lafiya.
To madalla, daga Yobe kuma bari mu ketara Fataskun.
Hello?
A Fataskun, wake Fataskun, har yanzu muna da.
Daga Sokoto ne.
Oh, Sokoto, okay, Sokoto muke, daga Fataskun nike so in ce mun koma Sokoto.
Kuna fara Musa Shaibu ne daga Sokoto.
To malam Musa, barka da warhaka. Ina gudunmuwa ka ga shirin, ya kai kake gani za a shawo kan wannan matsala?
Game da manoma da makiyaya.
To layin naka ya tsinke, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu nufi Bauchi. Wake Bisalayi a Bauchi. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a shawo kan matsalar a samu kyakkyawar dangantaka tsakanin manoma da makiyaya da akan samu hatsaniya nan da can.
Wadanda ba sa yin sayin sa sahun mu ya hado har mun tasa muna kira da abar zaman gaba
hikima kyauta mai Bauchi kuma bari mu nufi jihar Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake Bisalayi.
Mai magana Kashin Wakili Girgir.
To Kashin, barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Wato gudunmuwa ta ga wannan shiri na rigima tsakanin makiyaya da manoma a guje ne. Su duk laifin akan jami'ai ne, kuma duk rashin burtali ne, burtali. Gaba ɗaya burtali yanzu ya zama kamar inda mota za ta bi, ya kamata faɗin burtali ya kasance ya kai kamar ko mita 30 ko 40. To amma a yanzu a gaskiya lamidai su ne suke jejin, kuma su ne suke sayarwa manoma burtalin, duk aka cinye burtali. So ba yanda za a yi dabbobi su zo da su shiga gona ba.
Yawa, to malam Kashin mun gode. Daga Yobe bari mu nufi jihar Nasarawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana da Ado mai gunji baban Hanza daga Lafiyan Bare-bare jihar Nasarawa.
To ina gudunmuwa ka ga shirin, kai ya kake gani za a shawo kan wannan matsala?
Gaskiya ina ba shi da wannan matsala, dole gwamnati ta shiga cikin wannan magana, saboda gaskiya masu noma duk sun cinye burtali ko'ina. Saboda haka magana burtalin dole ka samu rikici tsakanin makiyaya da manoma. Amma idan gwamnati gaskiya sun hannu a cikin magana, kowa ka ba shi haƙƙinsa, to sai ki ga cikin Allah da ya zo karshe, inda dole Allah ya haɗa mu guɗe muna tare tsakanin manomi da makiyayi, dole ne su zauna tare.
To mun gode, bari kuma mu nufi jihar Kaduna.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi?
Ta tare da Adamu Jeji daga kamfanin fasinjaji Kaduna, Najeriya.
Wato Malam Adamu, ya kake gani za a shawo kan wannan matsala har a samu maslaha, a samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya?
Na ji yan uwana mun tsaya sun kira suna ta ɗora laifin a garin mu manoma. Ba a gaskiya ko ina da laifi. Mu muna da laifi, su suna da laifi, amma wanda suka fi laifi gaskiya mu hukunta mu, don za ka ga an bar ba shakka kamar yadda suka faɗi an bar laji inda Fulani ke bi, amma an samu lafunan sai da waɗannan labuka ga wasu manoman, to shi ke kawo irin waɗannan. Sannan su ko manoman za ka ga a makiyaya za ka bar gonanka can in dai da wani ɗan laji ko ɗan wuri a haka, idan suka hangi cewa Fulani nan sai sun saka da shanu sun je su ce za su wancan ɗan ciyawa da ke can wajen, to garin su wuce kuma za su yi manomi barna. Gaskiya shi ke kawo mana irin waɗannan abubuwa. Gaskiya muna da laifi, su ba suna da laifi, amma babban masu laifi gaskiya mu
hukunta. To Malam Adamu, mun gode. To bari mu koma jihar Nasarawa.
Hello.
Hello, wa ke bisa layi a Nasarawa?
Kuna tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa, Habibu Magajin Rafin Zanon Lafiyan Bare-Baje.
To Malam Habibu, kai ne na ƙarshe, ya kake gani za a shawo warware wannan baki?
To wannan da gaskiya shugabanni ne ya kamata ce sun shiga, musamman sarakuna, saboda idan sarakuna na Fulani da na manoma sun shiga wannan abin, kuma da gaskiya saboda Allah ba da hayin cewa, to insha Allah za a samu karken wannan abin.
To wani batu da babu wanda ya tabo shine batun yadda hukumomi suke ganin za wato keɓe wani wuri da labi da su makiyaya za su rika yin kiwo ba tare da sun rika zagawa kamar yadda aka saba ba.
To da za a yi hakan zai yi kyau, amma kuma haka din ba zai yiwu ba ne, saboda a gaskiya in dai za a yi haka to duka kusurwar Najeriya gaba ɗaya kenan za a yi wannan abun, ko yaya kaga dole za a samu.
To Malam Habibu, ka kwaso bayani, amma dole in ja maka burki domin ana ɗaga min hannu lokacin da muke da shi kenan domin baku wannan dama. Gobe ma rana ce za mu ci gaba da baku wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
‘Yan wasan Kamaru sun sha yabo da kyakkyawan tarba a lokacin da suka isa a ƙasar su shekaran jiya Litini a kan gagarumin nasara da suka yi na lashe kofin nahiyar Afirka a karo na biyar, bayan sun lallasa Egypt da ci 2-1 a wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka da aka kammala a ƙasar Gabon. A farko-farkon wannan wasan da aka fara makonni uku da suka shige, Kamaru ba ta cikin waɗanda ake kyautata musu zaton ɗaukar kofin, amma sai gashi yanzu ta zama zakaran gwajin dafi. Kafin wasan na ƙarshe da Kamaru ta yi da Egypt a ranar Lahadi da ta shige, ƙasashen biyu sun yi wasan ƙarshe a shekarar 2008 a Accra a Ghana, inda Kamaru ɗin ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi. Wani ɗan Kamaru mai gudanar da wata ƙungiyar Kamaru a ƙasar Jamus da ake kira Mbang Sama ya shaidawa Rediyon Faransa cewa wannan nasara da Indomitable Lions suka yi ba na ɗaukar kofi kaɗai ba ne, har ma da haɗin kan ƙasar. Tsohon ministan matasa da wasanni na Ghana, Nillantey Van Der Poel, ya ba da shawarar cewa ya kamata sabon coach ɗin Ghana Black Stars ya zama ɗan ƙasar Ghana. Ya ce, "Na fi son coach ɗan Ghana ko wani ɗan Afirka. Ni ba ɗan wariyar launin fata ba ne ko kuma mai ƙabilanci. Sai dai fahimta na shi ne, su ne za su fi ƙoƙari." Nillantey ya ce lokaci ya yi da ya kamata jami'ai su daina cutar da coach na cikin gida, kuma a ba su dama su yi aiki. Tsohon ministan ya lissafto wasu ƙwararrun masu horar da 'yan wasa, wanda idan an ba su dama za su iya yin abin a zo a gani. A jiya Talata ne hukumar FIFA ta gagabawa wasu mutane biyar ta kunkume da suke da hannu a cikin rigingimun shugabanci game da samun iko akan wasannin Najeriya. FIFA ta ce kwamitinta na ladabtarwa ya yanke shawarar haramtawa Chris Giwa da wasu mutane hudu shiga duk wasu harkokin kwallon kafa har tsawon shekaru biyar. Sauran mutane hudun kuwa sun hada ne da Mu'adh Suleiman, Yahaya Adama, Sani Fema da kuma Johnson Effiong. Tun cikin watan Agustan shekarar 2014 ne Chris Giwa ya nace cewa shi ne lashe zaɓe, don haka shi ne shugaban hukumar NFF bisa doka. An musunta sakamakon zaɓen, wanda hakan ya janyo hankalin hukumar FIFA akan wannan lamari, har ya kai ga FIFA ta yi barazanar dakatar da Najeriya cikin harkokinta har sai an sake gudanar da zaɓe. A zaɓen na biyu, Amanjo Pinnick ya lashe zaɓen kuma ya zama shugaban hukumar NFF.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu matuƙa akan yadda tashin hankali a yankin Avdiivka a gabashin Ukraine ke karuwa kwanan nan. Tun daga ranar 28 ga watan Janairun da ya wuce, kungiyar masu sa ido na musamman akan tsaro da haɗin gwiwa a Turai da ake kira OSCE a takaice ta bada rahoton mummunar karuwan fada a gabashin Ukraine, ciki har da kai hare-hare da makaman da yarjejeniyoyin da aka cimma a birnin Minsk a shekarar 2014 da 2015 suka haramta yin amfani da su. Rikicin ya shafi sojojin Ukraine fiye da 10, ya kuma shafi fararen hula aƙalla 50. Ya kuma bar fararen hula kusan 17,000 ciki har da ƙananan yara 2,500 ba tare da ruwa ko wutar lantarki ko kuma wata hanyar dumama gida ba. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwa akan wannan mummunan koma bayan da aka samu a gabashin Ukraine. Ya kuma yi kira da a koma ga teburin tattaunawar tsagaita wuta. Mambobin kwamitin su ma sun bayyana goyon bayan su da yardar su akan kasancewa ƙasar Ukraine a dunƙule. An kashe kusan mutane 10,000 wanda yawancin su fararen hula ne a Ukraine tun bayan barkewar fadan a bazarar shekarar 2014. Lokacin da dakarun ƙasar Rasha suka fara ƙoƙarin mamaye mashigin Crimea da ke Ukraine. Mamayar Rasha da kuma yunƙurin hada Crimea da Rasha ya janyo zanga-zangar goyon bayan tsarin ƙasashen yammacin duniya ta tsawon watanni a Kiev babban birnin Ukraine. Abinda daga ƙarshe ya sa shugaban Ukraine mai goyon bayan Rasha barin mukaminsa ya kuma tsere daga ƙasar. A wani mataki na mai da martani akan takalar da Rasha ke yi wa Ukraine, Amurka da Tarayyar Turai da kuma wasu ƙasashe sun sanya takunkumi akan wasu 'yan Rasha da wasu kamfanoni da ma wasu jami'an ƙasar ta Rasha. Waɗannan takunkuman na nan na aiki kusan shekaru 3 bayan sanya su. Don kauce ma rikicin jama'a su fada cikin halin kakanikaye, Amurka na yin kira akan cimma ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba, da kuma ba wakilan ƙungiyar OSCE damar shiga Ukraine. Amurka kuma ta jaddada goyon bayanta akan aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka rattabawa hannu a birnin Minsk don magance tashin hankalin gabashin Ukraine. Tana kuma yin kira akan Rasha ta kawo ƙarshen mamayar da take yi a yankin Crimea. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Maryam Dauda ta karanto sharhin muryar Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yanke hukuncin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na ƙara tsahon hutunsa a London, inda yake karɓar magani zuwa kusan makonni 3 da suka wuce, ya ƙara ingiza wutar cece-kucen da ake yi da kuma nuna damuwa a cikin ƙasar. Shugaban ƙasa ɗan shekara 74 ya bar Najeriya a ranar 19 ga watan Janairu domin zuwa asibiti a duba lafiyarsa da ba a bayyana ainihin abin da ke damunsa ba, amma jami'an gwamnati sun bayyana cewa ba wani abu bane na a zo a gani ba tare da sun bayyana hakikanin menene ba. ‘Yan majalisar ƙasar Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa a yau Laraba, inda suka zaɓi tsohon firaminista mai shaidar ɗan ƙasashe biyu, wato Amurka da Somaliya. An bayyana Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, a matsayin wanda ya yi nasara bayan kaɗa ƙuri'a da ‘yan majalisu suka yi a zagaye na biyu a Mogadishu. Farmajo ya lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kaɗa a karo na biyu.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri cike har da demokuraɗiyya na Sahaba Imam Aliyu. Kamar kullum, za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu wani da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinan na Facebook da kuma Twitter. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.